Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jama'a assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan mika dukkanin yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin rahmansa ya ba mu ikon haduwa a wannan rana, wato wadda ta yi daidai da daren Asabar kenan, 11 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, daidai da 10 ga watan 1 shekarar Bature 2025. A bisa munasaba kamar yadda malam ya ambata na auren dan uwa malam Zakariya Nuh da ainihin wato amaryarsa malama Maryam, Allah ubangiji ya ba su zama lafiya, wanda malaminmu a jagoranmu kuma a dan uwanmu malam Nura Ali dattijan masoyi, san kara maimaitawa ko Allah ya saka mishi da alkhairi. Babu shakka kamar yadda malam mai gabatarwa ya ambata wannan muhadara ko wa'azi da malam ya gabatar mana baya buƙatar ta'aliki, saboda duk wani abu da ake buƙatar aje a cikin bayanan malam ya ba wato gaɓoɓin haƙƙin su. Abin da ya rage mana shine kawai yin aiki. Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Shi yasa ni kawai na yi sha'awan in ɗauki wa'azin ne sai in buga mana misali a cikin abin da ya zama munasabar haɗuwar tamu. Kamar yadda malam ya karantar da mu manhajin magabata da kuma tsarin da suke tafiya a kai, wanda shi ya kamata mu ma mu koyi da su domin mu ci nasara irin wanda suka ci, to sai nake son mu ainihin dube shi ta ɓangaren wato matsala auratayya. Gaɓoɓi uku kawai zan ambata, bala Allah ma minti 20 zai mun yawa kamar yadda malam ya ambata. Shine za mu ɗauki misali ɗaya, irin rayuwar da magabata suke yi kafin aure, sai mu gwada da namu irin rayuwar. Shin muna kan tafarkinsu? Idan muna kan tafarkinsu sai mu dage, kamar yadda muka ji malam ya ce shine tafarkin tsira. Amma in ba mu a kai to sai mu gyara. Sannan za mu duba lokacin aure, ma'ana idan ana ɗauran aure, yaya magabata suke yi, mu kuma ya muke. Sannan kuma ɗan misali a cikin rayuwar da yake biyowa bayan aure. Sannan nan abu ne a kowace al'umma suna da ɗabi'a na ainihi wato auratayya, saboda yadda Allah ya tsara halittar namiji da mace. Shi yasa a kodayaushe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rinka ainihi wato jan hankalin matasa waɗanda ake tsammanin sun kai munzalin aure, da cewa ga abin da ya dace su, ga abin da ya kamace su. Al-Imamu al-Bukhari kamar yadda ya ruwaita a cikin sahih ɗinsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa al'umma sukan yin aure saboda ɗayan dalilai guda hudu, tunkahul mar'a li 40. Daga cikin dalilan da yake jan mutane zuwa ga yin aure, annabi ya ce lijimaliha, saboda kyawunta, wanda zaka ga mafiya yawa shine abinda dama aka fi damuwa da shi. Sannan wali hasadiha, danginta, daga wani gida ta fito, gidan masu mulki ne ko sarauta ko wadata, ko gidan ainihin wato malanka ne, wannan ma ana dubawa, wannan ba wanda yake musawa ko. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walimaliha, akwai wanda ake nemanta da aure domin dukiyanta, kafin ta taɓa yin aure ne ko bayan ta taɓa yin aure mijinta ya rasu ya bar mata dukiya, sai ya ga kowa na harinta saboda yana kallon wannan dukiyar. Sai na hudu annabi ya ce walidiniha, sai kuma wanda suke neman auren mace saboda addininta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na wanda Allah ya aiko, wato shine shugaban salaf kenan, ya karantar da al'umman shi ya za su rayu, sai ya ce fazfar bi zati din. A cikin wannan guda hudun, to wanda nake baka shawara kai in za ka yi aure ka duba shine ma'abociya addini. Idan kai haka ta ribat ya daka, gidanka zai yi riba, za ka samu albarka a wuri. Ta ɗaya wajihin kuma wanda yana iya ɗaukan fassara, in baka ɗauki mai addinin ba to za ka yi asara. Allah ubangiji ka raba mu da asara. Babu shakka kowa na son ya samu wato alkhairi bayan aure, to amma kamar yadda nace tun wato ranan zane ake cewa ko tun ranan gini tun ranan zane ake barin wato abu a baya a cikin musulunci idan mutum yana neman aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Jabir wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaita ya karantar da mu wata hanya ya kamata a bi wajen neman aure Jabir yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naga wata mata daga cikin matan Ansar ina ne kuma ta burge ni ina son aure ta sai manzo Allah yace mashi ne ka ganta wato daga cikin abinda yake ainihin wato a tsari na salaf idan mutum zai yi aure shine ya ga wanda zai aura da wani ya ga abin da zai ja hankali shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ka ganta yace a sai manzo Allah yace ka je ka kalle ta saboda akwai abin da wala Allah ka gani ya ainihin wato cire maka wannan sha'awanta da kai ko burge kan da kai sai ka ga yanzu baka ganin wannan burgewa ko kuma ka ga abin da zai ƙara jan hankalinka cewa kai ai ka dan ma na gani ashe to gaskiya in nayi sakaci wani ya mun overtaking zan yi asara ya ka Annabi ya ce mushi je shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya kawo doka ga manne sai manzon Allah ya ce idza khataba ahadukumul mar'a idan ɗayanku zai nemi yarinya manzon Allah ya ce fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al idan yana da halin yaje ya ga abin da zai ƙara jan hankalin shi to ya aikata to malamai sai suka yi bayani a gurguje akan cewa daga lokacin da mutum ya ga yarinya da yake son ya aura ko yake tunanin zai iya auranta ko zai nema to babu shakka sai yaje ya nemi ainihin wato izinin iyayenta akan yana son ya mata magana idan suka bashi izini to sai ya samu wani avenue da zai zo ya ganta babu laifi idan suka shirya ya zo har gidansu ya zo da rana tsaka ba tsakar dare da ake zuwa taɗi ba kaga daga cikin bambancin salaf da mu din kenan ko mu yanzu in ka ga yanzu da ka bu lungu-lungu sai ka rinka ganin me ana taɗe-taɗe wannan ba shari'ar musulunci bane jama'a mu gyara wannan ya saba wa karantarwar salaf da malamin ya mana bayani da haka sai a shirya ka zo da rana a sa lokaci idan ka tashi zuwa ita kuma sai ta je ta yi shiri-shiri irin wanda take yi na ado da zai nuna abin da zai ainihin ja hankalinka da haka a nan aka ce in ta zo in ka zo babu laifi ta sa kayanta wadda take sawa na ainihin wato adon gida ba tare da hijabi ba ta zo ta ainihin wato gabato gare ka kuma ta ainihin wato ba da baya kai kuma sai ka tsaya ka kalli abin da aka ce ka zo kallo dan abin da ya kawo ka kenan kar ka tsaya wani ustazanci kana wani nokewa a'a eh gaskiya da gaskiya ne na shi yasa aka ce ita ma idan ta shirya din sai ta ainihin wato zo ko gaisuwa ne ko sallama ko kawo maka ruwa to yayin da ta taho ana son sai ka kalle zuwanta akwai abubuwan da ake son ya ja hankalinka a gaban idan ta ajiye cewa to ni zan shiga gida wajen su mama tana juye baya sai ka ƙara kallo to shine ka ga gaba ka ga baya to masha Allah to da ta shiga in ta tashi fitowa sai ta fito da hijabi sai ku zo ku tattauna shine an yi maka kwalelanka kenan in da gaske kake ka turo jama'a mun gane wannan da kyau ko to daga wannan jama'a ba abin da ya rage kawai sai a zo a yi aure shine manzo Allah ya ce ba abin da ya dace ga masoya guda biyu kamar aure in har da gaske ya zo ya nema ya shirya aure kenan yasa ya zo ya nema sannan kuma ya ga abin da yake so ya kawatar da shi akwai sha'awar ita ma ta ji ta gamsu iyaye sai su tambaye ta to wani da ya zo yaya kina son shi aka ce idan budurwa ce to izinin ta shine a ji ta yi shiru ko ta dan yi murmushi ta sirda kai saboda akwai ragowar kunya tare da ita a wannan lokacin ba za ta iya buɗe baki ta bada amsa ba to da an ga haka an gane tana so idan wato bazawara ce ita aka ce za ta yi magana dan ita ta dan saba da rayuwar ko da haka ba za ta ji nauyin ta faɗi wanda take so ko wanda ba ta so ba na uku malamai suka ce idan kuma ba a ga ta yi murmushin ta sirda kai ba hawaye ta yi anan malaman ɗabi'a kuma sai suka ce nan ma za a iya ganowa wato budurwa ne aka ce yaya wanda yake gani sai aka ga tana zubar da hawaye aka ce sai a taɓa ruwan hawaye idan an ji ta da ɗumi to ba ta so kenan saboda da zafin zuciya abinda take ganin ana sa a hada ta da shi, amma an ji ta da sanyi ta ga musu kenan ta yadda jama'a gane ko. To al-muhim da an tabbatar wannan an dace da juna shikenan, gobe da safe sai a ce turo iyayen shi a zo a daura wuri, wannan shine auren magabata. To amma mu yanzu da ake yi wani sai a yi shekara 10 namiji yana tare da mace kuma ba daura wuri ba, tsakani da Allah wannan ba daidai bane. Abubuwan nan duk da ake yi gabatan dauran aure wallahi sabawa addini, har a zo a wayi gari yana zuwa wajenta babu ainihin wato katanga, babu ishamaki, ita ma tana zuwa suna yawace yawace, duk wannan ya sabawa addinin musulunci wallahi. Manzo Allah ya haramta mace ta yi tafiya da wani namiji in babu muharraminta, daka ba daidai bane jama'a. In an san sun dace da juna a aura musu juna, abubuwan da aka daura wa kai na ainihin wato a matsaloli sai a cire su. Magabata duk ba sa wannan. An ba da labari daga cikin ainihin wato magabata, akwai wani malami da ya daina ganin ɗalibin shi kwana 2, aka ce sai ya bincika lafiya ba labarin shi, can kawai sai aka ga wata rana ɗalibin ya dawo, yace kai me ya hana ka zuwa makaranta kwana 2, ce wallahi matar shi ta rasu. Shine damuwa da kuma jin zafin rasuwan yasa bai zuwa. Malami ce to amma dai ina fatan kai wani auren dai ko, sai ce Allah gafarta mala a garin nan wa zai ba talaka iri na almajiri malamin primary ba haka bane, na zai ba shi aure. Shine sai ce a to ai ko kai ka cancanta a baka aure, dalibin ilimi irin ka, masanin alkur'ani, masanin sunna, masanin shari'a musulunci, ai lallai ko kai ka cancanta a daura maka aure. Sai ce Allah gafarta mala to wa zai bani, yace ni ina da iya zan aura maka ita, yace to Allah gafarta mala in ko za a aura mun zan karba, sai yace to na baka, shi kuma yace na amsa, shikenan aka daura aure. Abinda kadai rage sai aka kira mutane suka ba da shaida. To da zamu yi wannan zamu saukaka wa aukawunan mu matsaloli da dama wanda muka daura wa kanmu wanda ma anzalallahu bihadin sultan, Allah ya kiyaye. Idan aka zo ranan dauran auren kuma fa shine abubuwan da shari'a ta ainihi wato ayyana na sharuɗa da suke tabbatar da ingancin aure tsakanin ma'aurata, wanda ya shaida daura aure da aka ji a dazu na su malam Zakariya ya ji liman da ya ambata su, shine a samu abu mafi muhimmanci shine siga. Siga kuma yana zuwa ne daga ainihin wato waliyin amarya, domin ba a aurar da mace sai da waliyi jama'a, wajibi sai an samu waliyi. Waliyi kuma shine uban yarinya ko wanda ya wakilta, idan babu shi to wanda yake makwafin uban, jama'a an gane wannan da kyau ko. Da haka irin abubuwan da aka waye gari yanzu ake yi kawai sai a ce yarinya ta je bariki ta aurar da kanta, wannan ba musulunci bane jama'a. Dole la nika illa bi waliyi, sai an samu waliyi. To waliyi shine zai zo da shida wanda zai aure wato abin da yake walitaka, ya shi ko yarinyar shi, sai su zo su yi siga, ko kuma shi mai auren ya turo wakili. An fahimta ko? Shine malamai suke bambantawa cewa shi ango wakili yake turowa, domin shi yana iya karban auren da kansa, amma in ba zai karba ba sai ya turo wanda zai wakilce shi. Amma ita yarinya tunda ba za ta iya auren da kanta ba, to dole sai waliyi. Ina fata an bambance. To idan aka zo sai ai siga, siga shine ni wani na zo neman auren a diyarka ko abun walicinka wanki, shi kuma sai ya ce na aura maka ita a bisa tsari na addinin musulunci, ko wani kalma wanda zai bayi zuwa ga wannan, shi kuma sai ya ce to na amsa. To da an yi wannan jama'a aure ya kulli, jama'a an gane wannan da kyau ko. To idan aka zo za a gabatar da wannan, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana gabatar da kutubatul haja kafin ainihin wato wannan. Abu na gaba shine sai sadaki. Sadaki da ita yarinyar ta yanka wa kanta ko aka yanka mata, ce wato yarinya irin wannan, shi yasa za ku ga malaman fiqh suna da wani bayanai da suke yi na sadaqul misli, domin kowane waje zaka ga akwai gwargwado ko kiman sadakin da ake yankawa mata gwargwadon matsayinsu. Wacce ta taso bata ainihin wato gama hajja ba, akwai sadakinta. Wadda ta kare hajja, akwai sadakinta. Wadda ta yi digiri, akwai sadaki. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa. To kowa tana da irin gwargwadon abin da ake tsammani. sannan kuma shari'ar musulunci ta kwadaitar a sauƙaƙa batun sadaki. Shi yasa magana mafi inganci wajen malamai mu haƙiƙai shine babu wani ma'auni da za a ce kaza shine dole sadaki ya zama ko ya haura ko ya gaza. Don haka ana iya badawa gwargwadon abin da kawai aka gamsu. An fahimta ko? Don haka ana iya bada miliyan ɗaya, miliyan goma a matsayin sadaki. Umar ɗan Khattab ya taɓa yin doka akan cewa zai sa iyaka wata mata ta ƙure shi. Kuma dole ya dawo kan abin da ta faɗi, ya ce ta fi shi gaskiya. Domin Allah cewa ya yi wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Da haka abin da aka bada a matsayin wato sadaki, sai dai kamar yadda muka ce ana son a yi sauƙi. To kuma sauƙi ya danganta daga wuri ko yanayi ko wanda zai auren. Jama'an gane wannan da kyau ko? Akwai wanda aka sa mai miliyan goma arhani a wajen shi. Ƙwarai daga ce miliyan goma, wani ya ce na fada fahimta. Akwai wanda kuma aka ce kawo 200,000 ya yi mai yawa. So kaga shi abin yana da alaka da inda da wanda sai a kiyaye. Akwai wasu wurare da muka je ga malam, muka je muka shaida wani ɗaura aure da aka yi, da muka ji sadakin duk kama baki muka yi. Malam ya ta sallallani ya ji sadaki malam. Da ba a gane wannan da kyau ko? Wasu malam suka aiko cewa suna neman miji amma su za su yi sauki wajen sadaki. Za a ba da miliyan 3 da raƙumi ko da guda 6 ne. Shi ne sauƙi, an yi sauƙi kenan. Yawa an gano ne da kyau ko? To idan aka yanke sadaki kuma ana iya tattaunawa. Idan sadakin da aka yanka kana ganin ya yi maka tsauri, to kana iya tattauna a ɗan samu rahusa. Yawwa, an gane wannan da kyau ko? To idan an bada wannan sadaki, sadaki na ɗiya ce jama'a. Ita wanda za a aura, wanda za a auren, ita take da sadaki. Jama'a, an fahimci wannan da kyau ko? Sai ainihin wato a samu waɗanda za su zama shaidu da za su shaida wannan ɗaurin auren. Mafi ƙaranci a samu adilai guda 2. Babu laifi yadda ake cika ɗin nan a zamanance, domin dama an ce a shelantar da al'amuran aure. To kowa ya zo ya shaida a yi gayyata, duk babu laifi. To idan aka yi wannan, to aure ya ƙulli kenan. Duk sauran abubuwa na kyautatawa babu laifi, matuƙar babu ainihin wato keta alfarman addini da kuma wuce gona da iri. Me nake nufi akan wannan? Akwai wasu al'adu wanda mutane mabambanta suna da shi. Kamar mu a nan akwai batun kayan gara ko da na gani ina so, da kuɗin dattawa da iyaye, duk wannan idan an yi shi a bisa wato jin daɗi da yarda, duk babu laifi a kai. Amma inda za a yi a matsayin matsi, wanda har ma wasu lokutan waɗannan abubuwan da ba su ne asali sharuɗa ba, su suke hana ɗaurin auren. Ba yanzu muka ce da an gani da an ɗaura ba, to amma waɗannan condition da za a je a sa a bayan fage, to sai ka ga sai a shekara wai an ce ana kaza, ana kaza, ana kaza. Sannan babu laifi iyayen amarya su taimaka wa ɗiyarsu da mijinta da abin da suke da hali. Don suka taimaka musu ba laifi ba ne. In ba su da hali kuma ɗawainiya yana kan ainihin wato shi mijin. Jama'an fahimci wannan da kyau ko? So haka magabata suke yi, shi yasa al'amarin ya yi sauƙi. Aliyu ɗan Abi Talibin, ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yazo zai aura mishi Fatima, ranar ko abin sadakin ma bai da shi. A lokacin ne ya fita Annabi ya je ya ce nemo sadaki, ya rasa inda zai shiga. Yana zuwa ya haɗu da Usman ɗan Affan. Usman ya ce yaya, ya ce wallahi sadaki aka ce nemo za a ɗaura mu aure. Kaga salaf kenan. Jama'a gane wannan da kyau ko? To yaya me kake da shi? Ya ce ba abin da na mallaka sai wannan ɗan kayan, ya ɗan ɗauko wani kayan shi ko bargo ko na haka zai je ya siyar. Sai Usman ya ce a nawa kake son ka siyar? Usman ɗan Affan ya ambaci kuɗi ya ce kaza nake son je in siyar, in samu dai in zo in rufa. Sai Usman ya ce to ba ni zan siya. Usman ya karɓa ya ba shi kuɗin, ya yi murna, ya ji daɗi, ya juya zai tafi. Sai Usman ya ce dawo, ya ce yanzu kaga dai kuɗi ya zama naka tunda na siya, kaya kuma ya zama nawa, mallaki na, haka ne? Eh, to ya za a yi? Sai Usman ya ce to kuma ni na sallama abin da yake mallaki na, na baka shi kyauta. Sai ya maida mishi da kayan shi. Shine ya dawo ga manzo Allah ya gan shi ya zo da kuɗi kuma da kaya, aka yi ya ba manzo Allah labari. Annabi ya ji daɗi, nan da nan aka tara ƴan uwa da abokan arziki su Abubakar suka samu suka tara abin da ya sawaka aka kai Nana Fatima ainihi wato ɗakin mijinta. To kaga cikin rufin asiri shi yasa rayuwarsa yake albarka. Hatta mu nan iyayenmu kafin yanzu Malam ya buga mana misali wasu shekaru nan baya ai ga dattawa a cikin mu za su iya bada irin shaidan waɗannan abubuwa. Al'amarin yana da sauki a wancan lokaci shi yasa kaga aurensu yayi albarka har yau. Sannan kuma suna ainihin wato bin abin da iyaye suka faɗi. Akwai albarka wajen wannan. Jama'a gane wannan da kyau ko? To don haka idan muka dawo kan wannan tsarin, tsarin salaf kenan jama'a, wallahi shine zamu ga zama lafiya da kuma ainihin kwanciyar hankali a cikin al'ummar mu. Sabanin abubuwan da muke gani, mafiya yawan fitintinu da muke gani da suke faruwa a gidajen auratayyar mu, to bima kasabat aidina. Abinda muka ja da hannayenmu ne. Allah ya kyauta. To ana ce mun lokaci ne ma ya riga ya abin nan ko? To bari mu je a gurguje idan aka ainihin wato a yi wannan to akwai wasu abubuwa da yawa wanda mu yanzu mun shigar da su cikin wannan batu shi yasa muke fama da matsaloli iri-iri. Za a je inda aka ainihin wato sanya ɗauran auren masallaci ne zaure ne ina ne a gama ɗauran aure a yi addu'a a sanya albarka amma kuma sai ka je a je a yi ta shegantaku. A gayyato masu kiɗe-kiɗe da raye-raye su DJ. Tabbas addinin musulunci ya baiwa mata dama a cikin gida su je su yi murna irin nasu na mata. Amma irin wannan na shedanci da ake yi sai an je an karɓa hayan wani katon ɗakin taro an makalkala wasu abubuwa miji da mata su fito bainan jama'a ta fito tsirara babu sutura na addinin musulunci da Allah ya ce wa manzon Allah kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Allah ya ce la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Amma ta caba ado anan dama shine suke yin ado da ake cewa ta yi shigan amarya. Duk wannan adon za ta zo da bayyana shi a bainan jama'a. Yanzu a wannan zamani kuma da ake na social media a bayyana wa duniya dan haka abin zai wuce lungun da aka yi wannan barnan kadai. Tablugul afaq sai ya karaɗe duniya. Sannan abin takaici duk waɗanda za su zo wajen iyaye da ƴan uwa da kawunnai da babbannai da gwaggwan duk su ma za su caƙo ado mata su sanya turare a jiki duk su zo kaji suna ta ƙanshi. Bayan manzon Allah ya ce duk matar da ta fita daga huruminta gidanta ta fito inda wani namiji ajnabi zai ji ƙanshin turaren jikinta fahiya zaniya. Annabi ya ce tamkar mazinaciya ce. Amma duk wannan alfarman a keta sannan a zo a saka kiɗe-kiɗe a yi ta raye-raye mata su ta kaɗa jikinsu a gaban mazajen da ba mazajensu ba. A zo da sunan wai duk wannan murnan bikin aure ne. Sannan a zo a yi ta ainihin wato a faɗin kalamai na kwarkwasa da ainihin wato batsa da abubuwa ga su nan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan a zo a ce namiji da mata su zo su ma su yi rawa suna kama jikinsu a bainan jama'a. Wannan an koma Yahudanci kenan yi. Amma manzon Allah cikin wancan hadisin ya ishara cewa ƙarshen duniya al'umman shi za su rinka kwaikwayon Yahudawa kamar yadda ainihin wato ake bin sawu idan mutum yana tafiya. Hazwal quzza bil quzza. Allah ubangiji ya tsare mu. To adhamin hadha wa amru. A zamanance kuma sai zan malamai kuma ake gayyatowa irin wannan wajen. Su ma su zo a yi wannan shashancin tare da su. Kuma a zo a yi ta karatun Alkur'ani inda ake duk waɗannan fitsarin fa. A zo kuma a karanta Kur'ani. Wai kuma a ce an sa ma wannan taron albarka. Wani albarka wannan taron zai yi jama'a? Taro mai ɗebabbiyar albarka. Sannan ga abubuwa nan iri-iri da ake yi a irin wannan rana na aure. A mu fa a zamani kenan amma ba zamanin salaf ba. Za a zo a yi luncheon, a zo a yi dinner, a zo a yi mother's night, a zo a yi ƙauyawa ko duka waɗannan abubuwan su ake yi. Kowanne yana da nashi. Allah ubangiji ya tsare mu daga fitintunin zamani. Wallahi mu guje waɗannan abubuwa. Abin da zai baka mamaki shine wani lokacin ma a irin wannan jagwalgwalan da ake yi kuma wai sai a shirya wani taro kuma wai a zo a yi wa'azi. kuma kaga an zo an yi wa'azi kuma wanda ake wa wa'azin yanzu duk sun kosa a tashi wa'azin su je su wancan shedancin so wajibi mu kiyaye waɗannan sannan kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da shawarwari ga maza da mata ga ainihin wato suke neman aure su nemi ma abota addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ya kai lokacin da yake ganin zai iya rike mata to ya aure wannan shi yafi mishi zama lafiya shi yake rage fitintunu cikin al'umma al'umman mu da ba a san wato a ce yarinya ta yi cikin shege ba in ko Allah ya kyauta aka samu wannan to an yi abun kunya a gidan ta yadda yarinyar karshenta ma barin garin za ta yi saboda abun kunya kuma ya zama abun magana kenan to amma yanzu abun ya zama babu wani damuwa ba a jin wani damuwa yanzu har ma ado ake yi da shi Allah ya kyauta to idan aka gama kuma sai a zo a yi wato zaman aure ko kuma idan aka tare akwai abubuwa da ake yi a daren angwanci na sallah da shari'a ta yi wato kwadaitar da ma'auratan idan ita matan ba ta cikin yanayi na al'ada da yake sa ta bar sallah to sai ta yi alwala da ita da mijin su zo su yi nafila wanda ake kira salatul zawjain shi mijin ya ja sallah yana gaba ita kuma ta tsaya a bayan shi idan yazo zai shigo wajen amaryar shi a wannan daren farko to ana son ya shigo da dan wani abin tantsantsai haka ko lashe-lashe ko dan wani abin ciye-ciye musamman yadda ake da abubuwa yanzu kala-kala na zamani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ga sayyida Aisha sannan manzo Allah cikin hadisin Bukhari ya ga wa sayyida Aisha kamar yadda ta ba da labari da aka zo auren wani balansari manzo Allah ya ce me kuka tattalawa amaryan nan ne na murna da za a yi yace babu wani amma Allah ya ce ai yana da kyau a dan yi kun san mutanen Madina suna dan san irin waɗannan abubuwa na shagali da sha'ani babu laifi ku je ku yi ya ku ya ku mata to idan aka zo aka yi wannan sallah aka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a wannan dare idan miji zai tare da matar shi to ya fara da gabatar da addu'a Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana manzo Allah ya ce idan Allah ya kaddari za a samu haihuwa sakamakon wannan kariyar to wannan dan shedan ba zai shafe shi ba to ku dubi ɗayan da muke da su a cikin anguwannin mu ko garurukan mu akai kai daga ganin wani dan sai ka san wannan rabin shi shedan ne da uban shi da shedan to kun ji ba wai ya ce ma gaba ɗayan su wallahi jama'a irin yadda suka zama kangararru marasa jin magana yaro zaka ga ana mishi magana yana kallon cikin idanka dan yaro dan karami Allah ya kyauta. Dan uwa masu albarka kamar yadda nace ni da ma ba abin da zan ce mallam ya riga ya gama wa'azi. Dan haka zan saurara ne insha Allah muna fata abubuwan da muka ambata Allah ya amfana da mu su duniya da lahira. Allah ya sa albarka a wannan aure da aka zo. Allah ubangiji ya gyara mana zuri'an mu da iyalan mu. Amma gyaran yana a hannun mu ne jama'a. Idan muka gyara kamar yadda muka buga misalan nan muka dauko dabi'a da halaye da tafarki irin magabata muka dora mu ma muka yi shi to wallahi shine zamu zauna lafiya in ko ba haka ba matsaloli da muke gani to yanzu aka fara Allah ka tsare mu shi yasa kuka ga matsaloli da fitintunu su yi yawa a gidajen aure mace-macen aure yanzu ya zama ruwan dare iyayen mu kuma da tawaga sunan muna ganin su tare da iyayen mu maza da matan su duk suka hakura da junan su saboda shekaru 50 suna tare amma nan muka fa ai wata 5 za ga aure ya mutu wani gari nan da naje wallahi aka ce wani alkali ya bada rahoton rikici da aka yi na mace-macen aure a tsakanin shekarar bara da wannan sabon shekarar bature da aka shiga sama da aure 2000 wallahi suka mutu wannan wanda aka zo kotu kenan fa ba wanda ake karewa a gida ba sama da 2000 aka kawo rikicin kashe aure da raba aure da aka yi wannan wani irin al'umma ne sai an zo kuma sai a ce za a yi taron aurar da zawarawa a aurar da su kafin kwana biyu kuma duk su ƙara zamowa zawaran zawarawa Allah ya sa mu dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi